بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. A yau 24 ga watan Zulhijja, hijira ta manzo alaihi salatu wa salamu 1428, wanda kuma ya zo daidai da 2 ga watan Janware na miladiya 2008, za mu gabatar da halka ta 2 na wannan littafi da muke karantawa, Al-Ashmawiyya, a wannan masallaci na Juma'a da ke anguwar Siri Birrum na kan titin Maiduguri a garin Damaturu. Idan mai karatu bai manta ba, za mu tsaya ne, za mu yi bayani ne, ko za mu fara ne a yau wajen inda mawallafin ya mana bayanin ruwan da wani abu mai tsarki ya fada ciki, a lokacin da wannan abu mai tsarkin za a iya ware shi ko rabe shi da wannan ruwa. To ya ce wannan ruwa za a iya aikace-aikace na al'ada da shi, kamar dafa abinci ko kuma sha, ko kuma dafa shayi ko kunu da makamacin wannan. To shi ne sai ya ci gaba da bayani, yake cewa wa in kana mimma la yumkinu lihtirazu minhu, yace idan ruwan ya kasance, wato ruwan da ya canju da abu mai tsarki, abin da ya canja shi abu ne wanda yake da tsarki, amma abin mimma la yumkinu lihtirazu minhu, yana daga cikin abin da baya yiwuwa a kiyaye ruwan da shi ko a rabe ruwan da wannan abu, saboda sun haɗe sun zamanto abu guda da wannan abu ɗin. Ihtiraz shi ne kiyayewa, an ɗauko shi ne minal hirzi, aka ce hirzu wato kiyaye abu ko sutorin ɗin abu domin kada wani ya zo ya taɓa shi. To anan aka ɗauko wannan kalima, shi ne aka dawo da shi wazani na ifta'ala ya zamanto ihtiraza, daga nan kuma masdarin shi shi ne ihtiraz. Mimma la yumkinu lihtirazu minhu, abin da ya canja ruwan wanda yake da tsarki, baya yiwuwa a rabe ko a kiyaye ruwan da shi, saboda sun haɗe da ruwan sun zamanto abu guda. Shi ya kawo mana misalai, ya ce kalma'il mutaghayyar bisabiha ko sabaha, duk za ka iya faɗan shi da kasrul ba da kuma fathul ba. Aka ce as-sabiha wato gishiri, gabannin a ɗauko shi a asalin inda yake makwancin shi. Ya ce kamar ruwa ne wanda al-mutaghayyar, wanda aka canja shi bisabaka ko bisabika, da gishiri, kwantaccen gishiri, gishiri gabanin a ɗauke shi daga asalin inda ya kwanta. Misali, akan iya samun wasu ƙasashe normal ƙasansu ko yashinsu gishiri ne, to gabanin a ɗauko shi a sarrafa shi, to wannan shi ne ake kiran shi sabika ko kuma sabaka. Idan ruwan ya kwanta a makwancin shi, wannan makwabcin nashi ɗin asali gu ne wanda yake da gishiri, saboda haka ba za ka iya rabe wannan ruwan da ɗanɗanon gishiri ba, saboda asalin gunda wannan ruwan ya kwanta ko rijiya ne inda aka tona shi akwai gishiri dama, ko kuma ruwan kogi ne dama ya zo ya bi ta kan yashi, wanda yashin wajen dama gishiri ne, ko kuma bohol ɗin da aka yi a wannan wajen, asalin wannan gun dama gun gishiri ne, sai aka zo aka tona bohol a wajen. Duk inda wannan ruwan ya tafi, ba za ka iya rabe shi da ɗanɗanon wannan gishirin ba. To shi yasa ya ce kalma'il mutaghayyar bisabiha, kamar ruwa ne wanda aka canja shi da gishiri. Awil ham'a, ko kuma busasshen taɓo, ko kuma ka ce kanwa, saboda kanwa shi ma busasshen taɓo ne. A ce asalin gun da wannan ruwan ya kwanta gun kanwa ne, to saboda haka ruwan mazauni shi ne ba za ka iya rabe ruwan da dandanon kanwa ba yace au nahwi zalika ko kuma makamancin wannan ko ma menene in dai abinda ruwan ya kwanta akan shi to asalin gurin zaman shi ne ba a wani gu aka dauko aka zo aka zuba shi ba wannan shi zai bambanta maka matsalar da muka karanta ta baya matsalar mu ta baya ruwa ne wanda yake tatacce haka ba shi da dandanon gishiri fari tas sannan kuma baya wari ko kamshi to a lokacin da wannan ruwa ka dauko gishiri ka barbada masa to ba za a alwala da shi ba saboda gishirin dauko shi kai a wani gu ka zo ka zuba haka ne idan ka dauko siga ka zo ka zuba a cikin wannan ruwa ba za a alwala da shi ba dauko sigan kai ka zo ka zuba haka nan ka zuba turare yana kanshi haka nan ka zo ka zuba wani abu kaman Coca-Cola ko Fanta ya dan canja masa launi ya zama ja ko kuma baki duk ba za ka yi tsarki da wannan ruwa ba me yasa dauko abin kai a wani waje ka zo ka zuba cikin wannan ruwa amma shi wannan matsala da muke magana akai matsalan da muke magana akai a yanzu ruwan da wannan abin da ya canja shi din mazaunin su daya ne gungun su daya ne alal misali idan ka je area su Russia din nan wajen su Chechnya zaka ga zaka yi tafiya kilometer kaman 100 duk area su gishiri ne haka Allah ya halici wajen yashin wajen gishiri ne haka in ka je yankin su kaman Kashmir ko wani area na Indian zaka zo ka ga kasar su gabaki daya wani gu zaka ga kore shar wani gu zaka ga jawur haka wani gu kuma yaro zaka danga ganin shi haka Allah subhanahu wataala ya so da ikon sa yayi wannan waje din to haka nan zaka ga ko anan ne ma akwai wurin da zaka je zaka ga ruwan gun su din ja ne misali ko nan Fataskum ka je zaka iya bude famfo a wasu wurare a cikin garin Fataskum sai ka ga ya kawo maka ruwa jawur to haka ruwan gun yake to saboda haka wannan hukuncin shi shi ma daban ne saboda wannan inda za a dauko shi zaka ce mashi ruwa saboda ka san ruwan su ne irin na wannan waje din to shi yasa yace au nahwi zalika ko makamacin wannan abin da ya kasance da ya canja ruwan shi da ruwan makwancin su daya ne wajen zaman su daya ne aw aljari ala ma'adini zirniq yace ko kuma aljari ruwa mai gudana ala ma'adin a makwanci ko a ma'adini na zirniki in aka ce ma'adin a ce wani abu ne wanda ake samo shi a karkashin ƙasa to wannan abin shi ne ake kiran shi ma'adin a larabci wanda abin yana nan a kwance a karkashin ƙasa kaman diamond ko kuma aka ce gold da makamantansu duk wannan sunansu ma'adi saboda ana samun su a karkashin ƙasa akwai zirniq akwai kibrit zirniq dinnan asalin kalmar ba ta larabci bane shi sa ibnu manzur a cikin littafin shi lisanul arab yake cewa zirniq ana fadan shi da kha sannan kuma zirniq ana fadan shi da qaf yace dukkan su yace dakhilan yace wa huma dakhilan shigar da su aka yi cikin larabci asalin su ba larabci bane akwai ire-iren waɗannan kalmomi wanda asalin su ba larabci bane sai suka shigo cikin larabci saboda farisiya yare ta farisanci da wasu yarurruka da yawa sun shigo cikin larabci yace abin da ake nufi da shi kamar yadda mai al-qamus al-fayrazabadi ya fada yake cewa wani dutse ne zirniq ana samun baki ana samun ja ana samun yalo na wannan dutse din da zaran ruwa in ya kwanta kai to zai canja wa ruwan launi to mukaddara cewa an samu wani area a duniya wannan dutsen zirniq to shine kasar gun gaba daya saboda haka da zaran ruwa ya bi ta kai saboda haka wannan ruwan ya canju ne da mazaunin shi saboda haka hukuncin shi daban da wanda muka bayyana na baya kibrit naka ce kibrit sinadarin da ake yin ashana da shi shine ake kiran shi kibrit shi yasa a larabci sunan ashana kibrit wannan sinadarin wani nau'i ne na dutse shi ma yadda ka san idan ka dauko duwatsu guda biyu ka hada su zai fito da wuta kamar yadda da gabanin a samu ashana ana kunna wuta ne da hada duwatsu guda biyu idan aka kirce su sai wuta ya fito, in akwai kirare a kusa da wajen ko leda nan da nan sai wuta ta kama, kibiri ya zo ya bi ta kai. To saboda haka ruwan da ya zo ya kwanta, ko rijiyar da aka tona a wajen, ko bohol ɗin da aka yi a wannan wajen, to dole ne zai zo da launin da shi wannan kibiri ɗin ya canja shi. To saboda haka wannan shi ma hukuncin shi daban. Aw nahawi zalika, yace ko makamancin wannan, ko kamar haka wanda muka bayyana, ko ma menene ya kasance ruwan da wannan abin mazaunin su ɗaya ne, sun haɗe sun zamanto abu guda, ba za ka iya rabe su ba. Ba an ɗauko abin ne da ya canja launin ruwan, ko ɗanɗanon ruwan, ko kuma kamshin shi, to a wani gu aka zo aka saka cikin wannan ruwa ɗin ba. Yace fa haza kulluhu, yace wannan gabaki ɗayansa wanda muka bayyana, fa haza kulluhu, wannan gabaki ɗayansa, tahurun, yace ruwa ne mai tsarkakawa. Ruwa mai tsarkakawa ma'ana za ka iya yin harkokin ibada da wannan ruwa. Shi yasa ya ce yasihu minhu alwudu'u, alwala ya inganta da wannan ruwa. A nan ba wai alwala kaɗai ba, za ka iya tsarki da wannan ruwa, za ka iya wankan janaba da wannan ruwa, za ka iya gusar da najasa da wannan ruwa. Yana nufin hukuncin wannan ruwa tsarki ne da shi. To ta nan za ka fahimci akwai bambancin ruwa, ko ruwa kala ya canja shi, ya canja shi. Abin da ya fada cikin wannan ruwan ya canja launin shi, ko ya canja ɗanɗanon shi, ko ya sa mishi kamshi, ko ya sa mishi wari, wannan abin asalin shi najasa ne. To wannan ruwa sunan shi alma'un najis, ba za a yi komai ba na abin da ya shafi ibada da shi ba, sannan kuma ba za a sha wannan ruwan ba, saboda Allah subhanahu wataala ya haramta duk wani abin da yake najasa ne a sha shi ko kuma a ci shi. Kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa wa yuharrimu alaihimul khaba'isa wa yahillu lahumut tayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Al khaba'is duk wani abu mara kyau, mai datti, haramun mai najasa. Saboda haka ba za a yi amfani da wannan ruwa a harkokin yau da gobe na dafa abinci, ko yin shayi, ko kunu, ko farfaro da makamancin wannan ba. Me yasa najasa ne da shi? To haka nan ba zai yi a yi alwala, ko tsarki, ko wankan janaba, ko kuma a gusar da wani najasa da wannan ruwa ba. Nau'i na biyu, alma'u tahir, haka ce alma'u tahir, ruwa mai tsarki. Shi ne ruwa wanda wani abu mai tsarki ne ya fada ciki. Ruwan yana nan ƙarau, launin shi bai canju ba, ɗanɗanon shi bai canju ba, ba kamshi, ba wari, kamar yadda aka san ruwa. Sai wani abu ya canja mishi launi, wani abu ya canja mishi ɗanɗano, wani abu ya sa mishi wari, wani abu ya sa mishi kamshi, amma wannan abin tsarkakakke ne. To wannan nau'i na ruwa za ka iya yin aikace-aikace na yau da gobe, dafa abinci, kunu, shayi da makamancin wannan, da duk abin da kake so ka yi da shi, za ka iya shan wannan ruwa ɗin, saboda abin da ya canja ruwan mai tsarki ne. Wannan kenan nau'i na biyu. Nau'i na uku, alma'u tahuru, suna kiran shi alma'ul mutlaq, suna kiran shi alma'ul mutahhir. Za ka same shi da wannan nau'o'in sunayen nan guda uku, ko su ce alma'u tahur, ko su ce alma'ul mutahhir, ko su ce alma'ul mutlaq. Abinda suke nufi da wannan, ruwa wanda yake tsarkakakke, launin shi, ɗanɗanon shi, kamshin shi, ko warin shi bai canju ba. Bai canju da najasa ba, bai canju da abu mai tsarki ba. In kuwa ya canju da abu mai tsarki wanda wurinsu ɗaya da abin, to wannan ba zai cutar ba, yana da tsarki. An gane? To waɗannan nau'o'in ruwa ne guda uku, wanda shi malam ya mana bayani a dalla-dalla a cikin wannan babi ɗin, wanda da shi ne muka kawo ƙarshen wannan babi. Wallahu alam, malam ya ce mana Allah subhanahu wa ta'ala shi ya bar wa kansa sani. Sai muka shiga sabon babi, wanda wannan babin da muka shiga ciki shi ne babi na uku a wannan littafi. Shine babu fara'idil wudu'i wa sunanihi wa fada'ilihi, yace wannan babi yana dauke da farallan alwala, yana dauke da bayanin sunnonin alwala, yana dauke da bayanin fadalolin alwala. Idan aka ce farilla na kowace ibada, abinda idan ka bar shi wannan ibada ta baci, shine ake kiran shi farilla, fardun ko wajib ko rukun, duk ma'anan su ɗaya ne. Idan aka ce sauda, sai bata maka wannan ibada ba. Idan aka ce fada'il, jam'i ne na fadila, abinda idan ka aikata a wannan ibada din, kana da lada, amma ladan shi bai kai na sunna ba, shi ma dan ka bar shi, dan ka bar shi, to wannan ibada din ba zai lalace ba. Ta nan za ka fahimci cewa a kowace ibada idan ka bar farilla ko wajibi ko rukuni, waɗannan duk ma'anoninsu ɗaya, to wannan ibada ta ɓaci. In akwai hanyar da za ka yi ka gyara shi, za ka gyara. Idan ba za babu wannan hanya, sai ka sake abin gabaki ɗaya. Sannan kuma bambancin sunna da fadila. Sunna, fadila, wani lokaci fadila ana kiran shi mandubi, ana kiran shi mustahab. Sunna abinda manzo sallallahu alaihi wasallama bai wajabta wa al'ummarsa ba, amma yana yin abin akai akai, baya yadda wannan abin ya wuce shi. To shine malaman fiqh ko usulul fiqh suke kiran shi sunna, abinda manzo ya lazance shi yana yi, amma bai ce wajibi bane. Idan suka ce fadila, ko suka ce mandubi, ko suka ce mustahaba, mustahab, to suna nufin abinda manzo yana yin sa idan yana da lokaci. Wata ran yana yin abin, wata ran kuma baya yin abin, bai lazanci yin abin ba, kuma bai ce wajibi bane. Wannan shi ake kira mandubi ko mustahab ko kuma fadila. A duk inda ka gansu a cikin littattafan fiqh ko kuma littattafai na usulul fiqh. To ta nan za ka fahimci cewa abin da ya bambanta sunna da fadila. Sunna misali, in kamar a sallah ne, sunna in mu'akkada ce, ko sunnoni guda biyu zuwa uku waɗanda ba mu'akkadai ba, ba masu ƙarfi ba, to idan ka bar su za ka yi qabli, as-sujudul qabli. Amma mustahabi, idan ka bar mustahabi ba komai a kanka. Ka bar mustahabi ko mustahabi biyar ka bari a sallah, ba komai a kanka, ba za ka yi sujudul qabli ba. Sannan za ka fahimci sunna a istilahin ko abun malaman fiqh ko usul fiqh tana sama da fadila, ko ka ce mustahab, ko kuma ka ce mandubi. Domin sunnoni akan iya yi musu as-sujudul qabli, misali kamar a sallah. Amma fada'il ba a musu as-sujudul qabli. To wannan babin yana ɗauke da bayanin farallai na alwala, sunnonin alwala, da kuma fadalolin alwala, ma'ana mustahabban alwala, abinda ana so mai alwala yana yin su. Yace fa amma fara'idul wudu'i fa sab'a, yace amma farallan alwala kuwa yace su bakwai ne. Farallan alwala su bakwai ne. Su hudun mun same su cikin Qur'ani, ko mu ce su biyar mun same su a cikin Qur'ani, sannan su biyun mun same su daga abinda malaman usulul fiqh suke cewa ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Yace an-niyya, abu na farko daga cikin farallan alwala yace shine niyya. Niyya kuwa farilla ce a kowace ibada. Inda ghasl yace niyyar za ka yi ne a lokacin da kake wanke fuska, lokacin da ka zo daidai wanke fuskarka, a wannan lokaci sai ka yi niyya, saboda a lokacin ne za ka shiga cikin alwala. Amma lokacin da kake wanke hannayenka, wannan baka shiga cikin alwalan ba, saboda baka fara shiga wajen aikata farallai ba. In ka zo aikata farilla na farko, wanda shine wanke fuska, a lokacin sai kai niyya. Shi yasa yace an-niyyatu inda ghaslil wajhi, niyya wajen wanke fuska. Karka ce ghuslil wajhi, haka ce al-ghuslu, ana nufin wankan janaba. In ka ce ghaslu, wankewa, مصدري من غسل يغسل غسلا. عند غسل الوجه وجن وانك فسكا. وغسل الوجه يشي نية فرلا تبيو نال ولا غسل الوجه وانك فسكا. واجبيني فرلا نيك وانك فسكركا. الولا farilla ta uku yace wa mashu jami'ir ra'si, wa mashu jami'ir ra'si, da shafan dukkan kai, zaka shafi kanka gabaki daya. Wannan a mazhaban Imam Malik kenan. Imam Shafi'i da wata riwaya na Abu Hanifa suna ganin cewa koda gashi ɗaya ko biyu, ma'ana koda zaka shafi wani bangare, wa ghaslu al-yadayn ila al-mirfaqayn, wato sun farilla ta uku, farilla ta uku shine wa ghaslu al-yadayn ila al-mirfaqayn, wato wanke hannaye zuwa guyoyin hannayen. Mirfaq shine nan wajen guyuwar hannu, abinda ake nufi da zuwa wato zaka shigar da guyuwar ma a ciki har da guyuwar zaka wanke, saboda anan akwai umma wanda so tari wajen fassara ayoyin Qur'ani da fassara wasu hadisai, idan mutum bai san ma'ana na ila ba to sai ya kuskure. Ka lura a larabci idan aka ce maka ila, to abin da ya zo bayan ila din da kuma abin da ya zo kafin ila din, ilan ya yi ka ga cewa abu guda ne ko abin daban-daban ne. In abin guda ne, to abin da ya zo bayan ila zai shiga cikin abin da ya zo kafin ila. An gane sotari ba a sanin wannan. Misalin wannan da ya ce wa ghaslul yadaini, wanke hannaye, sai ya ce ila, bayan ila sai ya ce almirfaqaini, ga alyadaini a gefe na dama akwai ga almirfaqaini a bangaren hagu, a tsakiya sai aka sa ila harful jarri. In ka duba mirfaq din guyuwar ai cewa akai na hannu, saboda haka guyuwar ta hannun ne, saboda abin da ya zo bayan ila wani bangare ne na abin da ya zo kafin ila, to saboda haka guyuwar zai shiga ciki. Amma in ba bangare ne na shi ba, to a wannan lokaci ba zai shiga ba. Misalin wannan inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa summa atimmu siyama ila al-layli, as-siyam da al-layl me hada su, as-siyam azmi al-layl dare, to saboda haka ba a bukatan wani ba'alin dare ya shiga cikin azumi. Shi yasa manzo yace a gaggauta buɗe baki. An gane, saboda al-layl dare ba wani bangare ko wani ba'abi ko wani juz'i bane na azumi, saboda haka ba zai shiga cikin azumin ba. Amma al-mirfaqaini juz'i ne wani bangare na al-yadaini, saboda haka har mirfaqaini din zaka wanke. Wannan farilla kenan na uku. Wa mashu jami'ir ra'si, farilla na hudu yace da shafan dukkan kai. Wannan a mazhabar Imam Malik, zaka shafi kanka, ma'ana zaka hada hannayenka gabaki daya a kanka, a goshinka sai ka ja gaba daya har zuwa karshe, ka shafi kanka gabaki daya kenan. Amma kaulin Shafi'i da wata riwaya ta Imam Abu Hanifa ko a mazhabin Imam Abu Hanifa suna ganin cewa koda da yatsa daya ka shafa shikenan ya wadatar. Kowanne akwai wajhu dalala, akwai dalilansa. Wanda yanzu muna karanta fiqhu ne, ba muna karanta dalilai bane. Yace wa ghaslu ar-rijlaini ila al-ka'baini, farilla na biyar yace wanke hannaye zuwa idanun sawu din, ko wanke kafafuwa zuwa idanun kafafuwa, wanke sawu zuwa idanun sawu. Nan ma idan ka lura al-ka'baini din wani juz'i ne, wani ba'dhi ne na ar-rijlaini, saboda haka har da su zaka wanke kafa din, ba zaka wanke bane daidai iya su, a su din ma za su shiga cikin wankewa din. Shi yasa a sauƙaƙe malaman suke fassarawa suke cewa ila bi ma'ana ma'a, wa ghaslu al-yadaini ila al-mirfaqaini ay ma'a al-mirfaqaini, wa ghaslu ar-rijlaini ila al-ka'baini ay ma'a al-ka'baini, zaka wanke hannaye tare da guyoyin su, zaka wanke kafafuwa tare da idanun waɗannan kafafuwa din. Waɗannan farallai guda biyar duk sun zo a nassin Qur'ani, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din niyya, sannan ya ayyuhal ladina amanu idza kuntum minas salati
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ولن دي آيوين سنزومنا دا ولن ننفر اللي قدا بير سينشد والفور ققو تاوى أبين دا أكي نفيد الفور إذن كزونا الولا كذا واني أبو يشغل تدكي كغم الولا لوك شقدا مثال ونن كيني كزونا ين الولا سيأك بقوما ويا كاوين كفسكن كأم بقوما ويا sai ka cire waya a jifinka ka fara magana ka fara magana da ka gama firanka shikenan sai ka wuce gaba to wannan baka yi fauru ba kai wasa da alwala din wannan yana ɗaya daga cikin abinda farallolin da aka bayyana a baya ba za su cika ba sai in an yi wannan abu din alfauru domin kana rarrabawa a irin wannan kake iya wanke fuskanka ma ko kuma ka tsallake wanke wani gaba sakamakon haka to ana nufin alfauru duk gaban da ka wanke na gaba da shi gabanin na baya da shi ya bushe wannan yana nuna kana cikin hankalinka ka kula da wannan alwala da kake yi amma kai ne ka wanke fuskarka ka shiga wasu harkokinka har fuskarka ya bushe tukunnan ka wuce kuma wanke wani gaban da ba to wannan ka bata alwalanka saboda haka malamai suka ce alfauru wajibi ne shi ma saboda in ba da shi ba wadancan wajibabun ba za su ci gaba sai farilla ta bakwai yace waddalku wato tudanyawa ko kace wattadiliku wattadiliku tudanyawa abinda ake nufi da tudanyawa duk inda aka ce ka wanke ka tabbata ruwa ya shiga ka wanke shi ya shiga wannan kuwa ba zai samu ba sai in ka cudanya ruwan akan gaban da kake wankewa ka gudanar da hannunka akan gaban da kake wankewa a lokacin kuma a hannunka din da ruwa ko kuma a jiki sai ya bi gaban gabaki daya ya wanke su daidai to wannan shine ake kiran shi addalku domin idan baka yi haka ba zaka iya barin lum'a abinda ake nufi da lum'a dan wani gu wanda ruwa bai taba ba a gaban da kake so ka wanke wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wailul lil aqabi minan nar duk mutumin da yake barin wani ba'arin gaban sa alwala baya wankewa to za a azabtar da shi da wuta a gobe kiyama to wannan abu kenan a wanke kowanne gaba daidai ruwa ya shige shi ko ina a wanke shi ba zai samu ba sai an cudanya wannan gaba din da hannu a haɗe da ruwa ko kuma da jikakken hannu waɗannan su ne farallai guda bakwai na alwala na farko niyya na biyu wanke fuska na uku wanke hannaye zuwa gwiwoyin hannaye sannan na huɗu wanke ko shafan dukkan kai na biyar wanke kafafuwa zuwa idanun sawu sannan kuma na shida gaggautawa ma'ana yin alwala ba tare da an rarrabe wanke gabobin shi ba sannan na bakwai wacce diliku cudanyawa a wanke kowanne gaba a tabbata ruwa ya wanke shi daidai sai yace fa hazihi sab'a yace waɗannan su ne farallan alwala su bakwai lakin yace amma yajibu alayka ya wajaba a gare ka ya kai mai alwala fi ghasli wajhika wajen wanke fuskarka an tukhallila sha'ara lihiyatika ka tsitsefe gashin gemunka tsitsefewa shine kabi ka shigar da ruwa cikin wannan gashi din in kana sha'arul lihiyati khafifa yace idan gashin gemun saukakke ne ba mai dufu bane ma'anar saukakke shine tazharul bashara ana hango fatar jikin ta jikin wannan gashi misali akwai gashin da ya rufe fatar jikin gabaki ɗaya ba a ganin fatar jikin akwai kuma wanda bai rufe fatar jikin ba saboda haka idan aka ce gashin gemu saukakke to ana nufin wanda ana hango fatar jikin da ke karkashin sa shi yasa yace tazharul basharatu tahtahu albashara din shine fatan jikin dan adam fatan jikin dan adam shi yasa shi ake kira bashara fata na wani dabba ko na wani abun da ba dan adam bane a larabci ba a ce mishi bashara
fatan jikin dan adam ana hango shi ko tana bayyana a karkashin wannan gashi din to wannan ya kasance saukakke ne zaka tsitsefe wannan gashi ma'anar tsitsefe wannan gashin kuwa shine ka shigar da ruwa karkashin wannan gashi din wa in kana kasifan in kuwa yace gashin yana da dufu shine wanda ba a hango fatan karkashin wannan gashin ta bayan wannan gashi din yace fala yajibu alayka takhliluha in kuwa gashin yana da dufu ko mai kauri ne yace a wannan lokaci bai wajaba a gare ka ka tsitsefe ta ba ma'ana ka tsitsefe wannan gemun ba damiri na takliluha yakan koma wani zuwa al-lihya wato gemu din wa kazalika yace haka nan yajibu alayka ya wajaba a gare ka ya kai mai yin alwala fi ghasli yadayka wajen wanke hannayenka an tukhallila asabi'aka ka tsitsefe yatsunka tsitsefe yatsu shine ka sa yatsunka na hannun dama a jike karkashi ko tsakanin yatsunka na hannun hagu ka ja su ka tabbata ruwa ya shiga wannan lungu-lungun ka sa yatsunka na hannun hagu tsakanin yatsunka na hannun dama a jike ka ja ka tabbata wannan tsakanin su ko lungu-lungun su ruwa ya shige su ya wanke su wannan shine ake nufin tsitsefe yatsu alal mashhuri yace a bisa kauli shahararre wanda yake cikin mazhabar Imam Malik a mazhabar Imam Malik idan aka ce mashhuri a mazhaba ko kauli mashhuri a mazhaba wato ana nufin kaulin da masu fadansa sun yawaita a kowane littafi ana ganin wannan kaulin shi suke kira mashhuri idan suka ce alqaulur rajih suna nufin kaulin da dalilin shi yafi karfi dalilin shi yafi kwari to shi yasa wani lokaci zaka an ce alal rajih wani lokaci zaka ji an ce alal mashhur wannan shine ma'anar su wa amma sunanul wudu'i yace amma sunnonin alwala فثمانيتون يشيسو كما سو تاكوسني غسل اليدين أولا إلى القوعين يشي دا فرقون الولنكا فرقون الولنكا وينكي حنى زوا ويان حنو القوع شيني ويان حنو القوعين تسنير تقدابيو كينا وينكي حنى ينكا زوا ويان حنو تونن سنة شي zuwa gwiwar hannu wannan shine wajibi ko farilla kamar yadda ya gabata daga cikin farallan alwala guda bakwai wal madmadatu da kuma kurkuran baki a alwala sunna ce wal istinshaqu da shakan ruwa shine jan ruwa a hankali zuwa cikin hancinka wannan shi ma sunna ne wal intisaru da ja jan ruwan da ka ja shi zuwa hanci ka fato shi ka face shi ka fitar da shi waje wannan shi ake kira al-intisar shine ya fassara shi yake cewa wafuwa shine jazbul ma'i min al-anfi janyo ruwa daga hanci jazbu janyo jazbul ma'i min al-anfi janyo ruwa daga hanci to shine ake nufin al-intisar kenan ya fassara ma'anar intisar din ne wa raddu mas'i ar-ra'si yace da mayar da shafan kai zaka fara shafan kanka ta gaba zuwa baya to wannan farilla ne ka mayar daga baya din zuwa gaba to wannan shine sunna shi yasa yace wa raddu mas'i ar-ra'si da mayar da shafan kai wa masful udhnaini da kuma shafan kunnuwa zahirihima bayan su wa batinihima da kuma cikin su ka shafi bayan kuma ka shafi cikin wannan shi ma sunna ce وَتَجْدِيدُ الْمَاءِ لَهُمَا da kuma sabanta ruwa a gare su. Ma'anar wannan shine ba da ruwan da ka shafi kanka zaka shafi kunnuwarka ba in kana so kai sunna. Idan ka dauko ruwa ka shafi kanka to sai ka dauko wani sabon ruwa ka shafi kunnuwanka. Dauko sabon ruwa na shafan kunnuwa to wannan shi ma sunna ce mai zaman kanta. Shi yasa yace wata jididul ma'i lahuma da sabanta musu da sabanta musu a ruwa. Wato shafan kunnuwa din ka sabanta musu ruwa. Shine yace wa tartibu fara'idihi da kuma jeranta farallan shi alwalan ka jeranta farallai yadda yazo a cikin Qur'ani. Misali Allah subhanahu wa ta'ala yace faqsilu wujuhakum ku wanke fuskarku a farilla fuska kake fara wankewa wa aydiyakum ila almarafiqi wanki hannaye zuwa guyoyin hannaye da a farilla shine na biyu wamsahu bi ru'usikum shafan kai shine na uku wa arjulakum ila alka'baini wanke kafafuwa zuwa idanun kafafuwa to wannan shine na hudu to ka jera farallan kaman yanda suke a jeri a cikin Qur'ani. Wannan shine a mazhaban Malikiyya. Kar ku manta a lokacin da kuka ji ana cewa fiqhu ake karantawa kar a dauki cewa kawai maganganu ne haka mara tushe mara kai mara gindi ake ta fada. Duk ayoyi ne na Qur'ani, duk hadisi ne na manzo sallallahu alaihi wasallama illa iyata an cire qala Allah ne da qala Rasulullah aka zubo matsalolin kawai a saukake domin a karanta a fahimce su. Dalilin Imam Malik da yace jera farallan ba wajibi bane ba farilla bane yace saboda ayar da ta zo da waɗannan farallai din a cikin Qur'ani ta zo ne da wawun ba da fa'un ko summa ba. Misali Allah subhanahu wa ta'ala cewa ye faqsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu wa arjulakum duk wawun ne. Wawun a wajen malaman nahwu a larabci baya nuna tartibi, baya nuna ajira, yana nuna ayisu ne kawai. Misali idan nace maka jaa amrun wa zaidun ina nufin amru da zaidu duk sun zo, ba wai ina nufin sai da amru yazo tukunna zaidu yazo ba, saboda nayi amfani da wawun ne. Inda zan ce jaa amrun fa zaidun ko jaa amrun summa zaidun to wannan amru ya riga zaidu zuwa, yace tunda wawun aka yi amfani to jeranta farallan ba wajibi bane. Wannan yana nufin inda zaka wanke hannayenka zuwa guyoyinsu tukunnan ka dawo baya ka wanke fuskarka alwaranka tayi. Akwai maganganu da yawa a wannan. Imam Shafi'i al-Imam Ahmad bin Hanbal su kuma jera farallan suka ce farilla ne, su ma sun kawo dalilansu. Daga cikin dalilansu suke cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya raba tsakanin ma'tufun da ma'tufun alaihi saboda ya nuna wajabcin jera farallan alwala. Abinda suke nufi da wannan Allah da yake faqsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wa arjulakum ila alka'baini haka suke a jere a fassara. Tukunna aka raba tsakanin wa aydiyakum ila almarafiqi da kuma wa arjulakum ila alka'baini da wani abu wamsahu bi ru'usikum saboda a nuna wajabcin jeranta farallan alwala. Saboda haka duk abin da muke karantawa a littattafan fiqhu wanda la'alla a wannan zamanin ake jifa da su akan bola ko ake take su ko ake wulakanta su cewa kawai maganganu ne na wasu mutane, ra'ayoyinsu ne, to duk wallahi tallahi ayoyin Qur'ani ne da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama. Ka san ayoyin ko baka san su ba? Ka san waɗannan hadisan ko kuma baka san su ba? Shi yasa idan kaga wani abu a cikin littafin fiqhu karka ce ƙarya ne, ka je kai bincike. In kana da ilimin bincike din ka nemo dalilin wannan abu, saboda waɗannan malamai ba sa faɗa abin da asali ba shi da dalili. To shi yasa shi a mazhaban Imam Malik jeranta farallan alwala sunna ne. sai ya ce wa amma fada'iluhu, bayan ka san sunnonin alwala guda takwas, ka san farallan alwala guda biyar, a guda bakwai kai, to ya ce bari ya gaya maka fadalolin shi, ko ka ce mustahabban shi, wanda mun yi bayanin ma'anan fadila daga baya. Wa amma fada'iluhu fasaba, yace fadalolin alwala yace abubuwa ne guda bakwai kaman farallan alwala. At-tasmiya yace fadan bismillah, in zaka yi alwala ka ce bismillah, to wannan fadan bismillah yace fadila ce mustahabi ce, ana so ka fada. Wal mawdi'u at-tahir, da kuma wuri tsarkakakke wanda zaka yi alwalan ya kasance tsarkakakke ne, wannan shi ma mustahabi ne, fadila ce. Wa qillatul ma'i, da kuma karanta ruwa, barnar ruwa, karka yi barnar ruwa, shi yasa yace bila haddin, karanta ruwa da aka ce kai ba a iyakance shi ba, ba ce ruwa kofi daya ko ruwa finjali daya ko ruwa kwano daya ba, wannan yana dangane da mutum da mutum. Wani zai iya yin alwala da ruwa kofi daya ko lita daya, wani kuma rabin lita ma ya ishe shi. Shi yasa malaman fiqhu ba su iyakance ba, sai dai sun ce kai amfani da ruwa kaɗan, kar kai ɓarnar ruwa wajen alwala, amma tare da sanin ruwa kaɗan ɗin da kai amfani da shi wajen alwala, to ya kasance ya wanke gaban da kake so ka wanke, ba ana nufin ko da ma bai wanku sosai ba kai amfani da ruwa kaɗan ba ne. Wa wad'ul ina'i ala al-yamini, yace da kuma ajiye kwano ko kuma kwalliya wanda ruwan alwalarka yake ciki, ka ajiye shi a bangaren hannun dama. Shi yasa mai akhdar yake cewa in kana maftuhan, in abu da yake, amma misali in ya kasance kamar buta ne a rufe, kamar buta yake, to wannan ba wai sai ka ajiye shi a hannun dama ba, in abu ne kamar kwano kwalliya, to wannan zaka ajiye shi a bangaren hannun dama. Yace in kana maftuhan, yace idan ya kasance budadde ne. Wal ghaslatu thaniyatu wa thalithatu, wankewa ta biyu da kuma wankewa ta uku. Misali zaka wanke fuskanka sau uku, zaka iya wankewa sau biyu, zaka iya wankewa sau daya, duk wannan ya zo a hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama. Saboda haka wankewa na farkon, wanke fuska na farko, ko wanke hannu na farko, wanke kafa na farko, to wannan shi ne farilla. Ta biyun da ta ukun dukansu mustahabbai ne, ma'ana fadaloli ne. Wasu malamai suna cewa ta biyun sunna ce, ta ukun kuma fadila ce, mustahabi ce. Idza aw aba bil ula, yace amma idan wanke wannan gaba din na farko, yace ya gama wanke gabar yadda ake so. Misali kai ne a gaggauce ka wanke fuskarka, akwai wani gu wanda ruwa bai taba ba, to a na biyu wankewanka na biyu, to ruwa ya wanke sauran wurin da ruwa bai wanke ba, to a wannan lokaci wankewa na biyu ba zai zamanto maka mustahabi ko sunna ko fadila ba, wajibi ne har yanzu, tunda na farkon kadan bai gama wanke fuskar gabaki ɗaya ba. Shi yasa yace idza aw aba bil ula, idan ya gama wanke gabar da kake so ka wanke, a wankewa din ta farko, a wannan lokaci ne zai zamanto mustahabi ko fadila. In bai gama ba, to har yanzu wankewa na biyu ko na uku wanda za ka karasa wanke wannan gaba, to ya yana nan a farillar shi. Wal bad'u bi muqaddamir ra'si, yace wajen shafan kai, yace wal bad'u farawa bi muqaddamir ra'si, da tagaban kai, a lokacin da zaka shafi kanka ka fara ta gaba, wannan ma mustahabi ne. Wannan yana nufin inda zaka fara ta baya ka zo gaba, shi ma alwalanka yayi, abinda dai ake bukata a farilla ka shafi kai Allah yace, kuma ka shafa tunda ka shafa, to yayi, amma sunna ce ko fadila ce ka fara ta gaba, ka kai tukunnan ta baya din ka kawo gaba, wannan shakali din ko hai'a yanayi din fadila ce, mustahabi ce.
والسواك هكذا يجي مستحابي ني لوكشن ذاك الودا كغوغي هقو رنك جاسوكي ودن نسوني مستحبي نا الودا كو فضلولي نا الودا قدابكوي وند كوان ني إذن كي كاسا ملادا أما بريشي بذيب آكا مكا الودا با كمين دا مكا بيانا أبايا وجن بيان فريلا دا سنة دا كما فضيلة wallahu alam yace Allah subhanahu wa ta'ala shine ya bar wa kanshi sani a kasancewa na sai ta computer da awa dai ne in awa dai zai kashe kanshi zai daina rakodi sai mu cike shi awa dai din yace babu fara'idul ghusl wa sunanihi wa fada'ilihi bayan ya gama maka bayani akan farallan alwala a sunnonin alwala fadalolin alwala to sai ya shiga wanka idan aka ce al-ghusl bi dammil ghayn shine wankan janaba wanka wanda ba na ibada bane ba a ce mishi al-ghusl wankan juma'a wankan zuwa idi wankan tawafi wankan shiga makka da makamantan su wankan da zaka yi shi musamman saboda ibada wannan ake cewa al-ghusl aka ce al-ghusl bi fathin sunnonin sa da kuma fadalolin shi kamar yanda yayi maka bayani na alwala فأما فرائضه فخمسة يجي أما فرلن الولاء يجي سو بيرني النية نية نية كمان ده مكبينا نية فلله شيء قوة إبادة وتعميم الجسد بالماء ده جمع جتيد الواء الوقت جند أكتش نية أنا نفهم كيش أزوج شركة فالنية أبدا a lokacin da ka dauko buta ka zauna daidai lokacin da zaka ce zaka wanke fuska daidai lokacin da zaka shiga sallah dama ka san sallah zaka shiga abinda ka raya a daidai lokacin da zaka aikata farillar arwala ko daidai lokacin da zaka yi kabbaran harama to wannan ya wadatar maka ba sai ka fada ba amma ka sani in ka fada in ya saba da zuciyar to na zuciyar da shi za a yi aiki anniyatu niyya وتعميم الجسد بالماء ده كما game jiki gaba daya da ruwa duk jikin ka ya kasance ko ina ruwa ya wanke shi wadalku jami'il jasadi da cudanye dukkan jiki gama jiki da ruwa daban cudanye dukkan jiki daban gama jiki da ruwa shine ko ina ruwa ya kasance ya taba shi shi kuma cudanyawa amfani da hannu bayan ruwan ya hau kan wannan gaba misalin da zan bayar shine mutum ne misali yana da janaba zai wankan janaba ga kogi nan sai ya tube da ya tube sai ya zo a guje sai ya fada cikin kogin fadawansa cikin kogin nan ka san to ruwan zai taba jikin shi gaba kidaya to sai ya fito to wannan alwalan shi bai yi ba me yasa ya gama jikin shi da ruwa amma bai cudanye jikin ba akwai maganganu da yawa a wannan misala amma a kaulin malikiya in ka fada cikin wannan ruwan nan ruwa ya taba jikinka gabaki ne ka fito ba tare da ka harhada hannunka kai amfani da hannu ba to alwalanka bai ba saboda ba kai amfani da tajliku ko ajalku ba shi yasa yace wa okay ina magana akan alwala wanka ne ni kuma nake cewa alwala a lokacin da kake wanka idan ka fada cikin ruwan ba tare da kai amfani da hannayenka ba to wannan lokaci ba kai tajliku ba wadalku jami'il jasadi kuma cudanye dukkan jiki wato shine bayan ka game jikinka da ruwa sai ka cudanye shi ya kasance kai amfani da hannaye wal fawru da gaggautawa ma'ana kai wankan lokaci guda kamar yanda bayanin gaggautawa ya gabata a lokacin da muke bayanin farallai na alwala wa takhlilu sha'ri da kuma sai tsitsefe gashi kamar yanda bayanin ya gabata gashinka in ka zuba ruwa a kai ka dirje shi kaga cewa ruwa ya shiga lungu-lungun gashin gabaki daya shine wa takhlilu sha'ri waɗannan su ne sune farallai na wanka wankan janaba. A lokacin da muke magana akan farallai na wankan janaba, zai shigo da wankan haila da kuma wanka na haihuwa. Saboda hukuncin janaba, wankan janaba, wankan haila bayan yankewar shi, wankan jinin biki ko na haihuwa bayan yankewar shi, to duk hukuncin su ɗaya ne. Waɗannan abubuwa guda hudu, niyya, gama jiki da ruwa, cuɗanya dukkan jiki da ruwa da gaggautawa, ma'ana yin wankan lokaci guda, waɗannan su ne farallan wanka ɗin su hudu. Wa taqlidu sha'ri da kuma tsitsefe gashi. Yace wa amma sunanuhu, amma sunnonin wanka fa arba'a, su hudu ne. Ghasulul yadayhi awwalan ila ku'ayhi, da farko wanke hannayen shi zuwa wuyan hannu ko wuyan hannayen. Wal madmadaratu, da kuma kurkuran baki. Wal istinshaqu, da kuma shakan ruwa. Wa mashu simakhil udhnaini, da kuma shafan ɓulin nan, ɓulin kunnuwa, ɓulin da ya shiga zuwa kunne, to ka shafe shi da ruwa. To wannan shi ma sunna ce. Abinda yake nufi da wanke hannaye zuwa wuyar hannu, kurkuran baki, shakan ruwa, da kuma shafan ɓulin kunnuwa, wannan duk yana nufin yin alwala a farkon wankan janaba. In kai niyya ka wanke inda najasan ya taɓa, to sai ka yi alwala ful cikakke, kamar yadda ya zo a riwaya ta Aisha. Ya zo a riwayar wata daga cikin ummahatul mu'minin, za ka wanke gaɓoɓinka gabaki ɗaya banda wanke kafafuwa. To wannan shi yake nufi yin waɗannan abubuwa a farkon alwala, a farkon wanka, to wannan sunna ce. Ka yi alwala ko ka wanke gaɓoɓin alwala gabaki ɗaya, ka jirkinta wanke kafafuwa ƙarshen wankanka na janaba, ko wankanki na haila, ko kuma wankanki na jinin haihuwa bayan yankewar shi. Wa amma fada'iluhu fa sitta, fadalolinsa, mustahabbansa shi wanka su shida ne. Albadu bi izalatil adha an jasadihi, farawa da gusar da najasa daga jikin shi. Farkon alwalanka, farkon wankanka bayan kayi niyya, to ka gusar da inda maniyi ko jinin haila ko jinin haihuwa ya taɓa, ka gusar da wannan najasa a cikin al'auranka ko kuma gefe-gefen jikinka inda wannan najasa ɗin ya taɓa. To a wannan lokaci shi farkon abin da ake so ka yi kenan bayan kayi niyya. Yin hakan ya ce fadala ce. Summa ikmalu adha'i wudu'ihi, yace sannan cika gaban alwalan shi. Ma'anar wannan shi ne ka cike wanke gaɓoɓin da kake wankewa alwala. Bayan waɗancan gaɓoɓi da ya bayyana a cikin sunnonin alwala, sunnonin wanka kai afwan. Misali ya ce za ka wanke hannayenka zuwa wuyar hannu, kurkuran baki, shakan ruwa, shafan cikin kunnuwa. To yin waɗannan abubuwa ɗin a farkon wanka sunna ne. To ka cike sauran gaɓoɓin alwalan shi kuma mustahabi ne ko kuma fadila ce. Wa ghasulul a'ali qabla al-asafil, da wanke sama gaban duk wurin da za ka wanke a wankanka, ka wanke saman shi gabannin ka wanke ƙasar shi. Misali kai za ka fara wankewa gabannin ƙasan jiki, a hannu za ka fara wanke saman shi gabannin ƙasa, haka duk gaɓoɓinka da za ka wanke a wankanka, to ka wanke saman shi gabannin ka wanke ƙasar shi. Yin hakan fadila ce, mustahabi ce. Wa tasilisur ra'si bil ghasli, yace da wanke kai so uku ko ukunta kai da wankewa, ka wanke kanka so uku, wannan shi ma fadila ce, mustahabi ce. Wal bad'u bil mayamini qabla al mayasir, da farawa da dama gabannin hagu. Duk gaban da za ka wanke, in gaban yana da dama, yana da hagu, to ka fara da dama gabannin ka wanke hagu. Misali hannaye,
ka fara wanke hannun dama gabannin hannun hagu, kafar dama gabannin kafar hagu. Wannan shine wa qillatul ma'i, da kuma karanta ruwa, kai wankanka na janaba ko wankanki na haila, wankanki na nifasi da ruwa kadan, ma'a ihkamil ghasli, tare da sakankance ko tabbatar da cewa wannan ruwan kadan din ya gama wanke gabobin da ake bukata a wanke su a wannan wanka, kamar da muka bayyana daga baya. Ihkami bi kasri alhamzi madari ne na ahkama yuhkimu ihkama, ma'anar shi itiqan, bi fati alhamzi kuma jam'i ne na hukum ahkam. Shi yasa anan mi akhdar yake cewa ma'a ihkamil ghasli, yace bi kasri alhamzi, ai ma'a itiqanihi, tare da yakininka na cewa ruwan nan kadan din ya gama wanke maka gabobin da kake so ka wanke a wankanka gabaki daya. Waɗannan su ne fadaloli na wanka guda shida. Kenan ya bayyana maka farallai na wanka guda hudu, yazo ya bayyana maka sunnonin wanka guda hudu suma, sannan yazo ya ambata maka fadaloli ko mustahabbai na wanka guda shida. Anan ne za mu tsaya saboda lokaci ya riga ya yi. Insha Allah subhanahu wa ta'ala a halka ta uku na wannan litafi za mu fara da babu tayammum. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala shine ya bar wa kansa sani. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wala hawla wala quwwata illa billah.